وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدنكا وانا يمتي من البركة للجمعة يو أشرن لكوكو قوات الربيع الأول يجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمودي لتليه إلى ثلاثين لتفز wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 12 miladiyya ta 2016 a wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surah al-baqara wannan shine majalisin mu na 94 a cikin tafsirin wannan sura a inda zamu tashi daga kan fadar Allah subhanahu wataala kan nara taqalluba wajhika fis sama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل
Allah madaukakin sarki yace kad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga jujjuyawar fuskarka zuwa sama falan walli annaka qiblatan tardaha to wallahi tabbaci hakika zamu juya da kai zuwa ga wata alqibla wacce kai yadda da ita walli wajhaka shatra almasjid alharam dan haka fuskantar ka fuskarka nahiyar masallaci mai alfarma وحيث ما كنتم كما أدب إن كنتم فولوا وجوهكم شطرة وكما كفسكا تدفسكو تنكو ناهي رسا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم كما للي ولن لند أكباسوا للتابي حقيقا وتبا سنسنشوا ولن نسياني لأبنجي كما الله جبافل عما تعملون كما ألا بيذن mai gafala ba game da abin da Allah ya amalu game da abin da suke aikatawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana son Ubangiji subhanahu wataala ya canza masa alqiblarsa daga kallon Baitul Maqdis ya dawo yana kallon alqiblar da Annabi Ibrahim alaihi salam ya kalla tace ɗakin Ka'aba don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan daga kansa sama yana addu'a Allah subhanahu wataala ya masa wannan tagomashi ya saukar masa da wahayi daga sama wanda zai umarce shi a cikin sa da ya fuskanci alqibla shine anan Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa kafin a fuskantar da shi zuwa ga kallon Ka'aba yanayin da ya kasance a cikin sa na kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala da addu'a ubangiji subhanahu wataala yana sanar da abin da yake cikin zuciyarsa yana sanar da damuwarsa kuma ubangiji subhanahu wataala mai bashi abin da yake so ne mai bashi abin da ya yarda da shi ne Allah ya ce da shi qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga jujjuyawar fuskarka a sama qad anan ita ce malami suke cewa qad litahqiq akwai qad litaqlid akan yi amfani da qad dan a nuna abu kankani ne haka nan akan yi amfani da kad dan a ƙara tabbatar da abu to wannan kad ce lit tahqiq sai da irin wannan kad din a ka'idar larabci duk sanda ta shiga cikin fi'ili mudari to tana sa ya tana sanya shi rikide ya koma mazi wato daga mudari da raka ga mudari ne amma anan ana nufin mazi ana nufin wani abu da ya riga ya kasance hakika mun ga ba za mu gani ba ba muna gani ba hakika mun ga nara anan duk da cewa fi'ili ne asalin sa mudari to amma shigowar kan a cikin sa ta canza shi daga fi'ili mudari zuwa fi'ili mazi kamar yadda Allah subhanahu wataala ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada qad ya'lamu ma'ana hakika ya san qad ya'lamu ma antum alayhi ya san abin da kuke to aka ce yana sani wannan kaddin da ta shiga cikin mudari'in sai ta mai da shi mazi to qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga juyawa wa fuskar ka zuwa ga sama wato Allah subhanahu wataala yana sanar da annabin sa sallallahu alaihi wa alihi sallama al'amarin da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa baya shakka akai annabi baya shakkar cewa Allah ya ga abin da yake baya da shakkar hakan to amma Allah subhanahu wataala yana fada masa haka ne dan ya kara shigar masa da nutsuwa da kwanciyar hankali zuciyarsa wannan shine hikimar fada masa ba dan annabi yana shakka ba sai dan a kara nutsar masa da zuciya a kara kwantar masa da hankali a jujjuyawar fuskar sa zuwa sama shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan daga kansa sama yana yawan daga fuskar sa sama domin yin addu'a ana ambatan fuska anan domin ita ce mafi darajar wato tsadar gaba cikin mutum wace lokacin da yake addu'a yake amfani da cikin fuska ya daga kai ya dubi sama musamman lokacin da yake neman wani abu sai yake amfani da ita dan a nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kaskantar da kansa da kankantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala akan ya biya masa wannan bukata daraba suna amfani da fuska a gurin da suke nuna abinda suke nema mai daraja ne mai tsada ne kamar da zaka ce balarabi ya ce bazaltu wajhi fi kaza na ba da fuskata akan kaza wato na kamar yadda zaka ce a Hausa ya ci min fuska kaga kalmar fuska anan dan ya ka nuna cewa wato wulakancin da yayi maka ba kankani bane a gaban idanka a gaban ka yayi maka to sannan aka ce taqalluba wajhika fis sama aka ambaci sama saboda duk abinda aka jingina shi zuwa ga sama to alama ne da yake nuna girman al'amarin kamar da ake jingina wahayi zuwa ga sama ake jingina ruwan sama zuwa a ci ruwan sama rahama a jingina ta zuwa ga sama don a nuna maka darajar wannan abu kuma anan akwai isbatu uluwillahi subhanahu wataala akwai tabbatar da daukakar ubangiji cewa ubangiji yana sama ga halittunsa ba a cikinsu yake a gauraye da su a cakuɗe da su ba a ya daukaka ya daidaita akan arshinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana juya fuskarsa yana daga fuskarsa zuwa sama sannan kuma wahayi a ita sama yake zuwa wannan yana nuna cewa daga fuska zuwa sama ba rashin ladabi bane amma ga mutumin da yake sallah shari'a kada ya daga kansa sama in yana sallah a wannan lokacin ba a san mutum yana sallah kansa sama ya kalli alqibla ko ya kalli inda zai sujjada kalla alqibla dai shine ma yafi rinjaye a cikin abin da ake bukata ga masallaci lokacin da yake tsaye kallon da fuskanci alqibla to amma ya daga kansa sama wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hali mai tsanani akan wannan kamar da yake sahih bukhari حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه منذ صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ميسا موسم تانين إذا سنة صلى سكي تقل كاونا السماء فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النبي أنا كما قنا ولي أكمنا حريكي تيوا لينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم ko dai su bari su hanu masu yin haka su daina ko kuma a cire ganinsu a wabce musu ganinsu lokacin da suke cikin wannan yanayi to amma a halin addu'a mai addu'a yakan daga kansa sama yana roƙon Allah subhanahu wataala tare da kaskantar da kai kuma Allah ce falan walliyannaka qiblatan tardaha falan wajhannaka wallahi haqiqa tabbas zamu juyar da kai zuwa ga wata alqibla babba wacce kake so wacce kai yadda da ita wannan alfa'il fa'us sababiyyati li dilalati ala sababiyyati ma qablaha wato abinda kake yi din da addu'a da daga fuskar ka sama wanda mun riga mun san abinda kake yi wannan yasa zamu juyar da kai fa'udin da danta nuna cewa abinda ya gabata sababi ne na wannan alkawari da Ubangiji subhanahu wataala yi sannan kuma alhaqiqa alfa'il din ta shiga ne cikin wata rantsuwa wacce aka goge ta domin akwai alamul muwatti'ati lil qasam ga alam nan fa la la din ne take nuna cewa akwai wata rantsuwa da take cikin wannan jumla don haka zamu ga wannan jumla Ubangiji subhanahu wataala ya karfafa ta ne da abubuwa na karfafawa adawatu ta'kid guda uku abu na farko rantsuwa wacce an shafe ta amma wanda ya san larabci yana ga wannan lamun din ya san akwai rantsuwa gabanin ta kamar an ce fa wallahi saboda wannan rantsuwar karfafa magana ce sannan kuma ga ita kanta wannan lamun din ita ma lin ta'kid ce tana ƙara ƙarfin wannan magana sannan kuma ga nunin tawkid falan wallayannaka ay fa wallahi lan wallayannaka saboda Allah ya karfafa maganar da abubuwan karfafawa zuwa guda uku sannan yace qiblatan aka kawo ta na kira duka cewa an san abinda ake magana a kansa yace al-qibla wacce ita ce Ka'aba wacce Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake so a fuskantar da shi zuwa gare ta to sai aka kawo ta na kira babu alif ba ce al-qiblata ba allati tarzaha sai yace qiblatan tarzaha wannan tankir ne da tazi a larabci akan kawo abu na kira dan annabi girman sa saboda ka sai a kawo shi na kira wannan qiblatan ay qiblatan azima zamu juyar da kai zuwa ga wata alqibla me abin nan zuwa wata alqibla mai girma mai girman daraja sannan sai Allah ya ce fa walli wajhaka shatrul masjidil haram to ka fuskantar da fuskar ka nahiyar masallacin nan mai alfarma anan kafin a zo da umarnin a baki umarni sai da aka zo da alkawari alkawari Allah ya fara yi zai yi masa sannan kuma umarnin cika alkawarin ya biyo baya falan walli annaka qiblatan tardaha wannan alwa'd alkawari ne Allah subhanahu wataala ya masa sannan kuma ya cika masa alkawarin ce fa walli wajhaka shatrul masjidil haram a nan dan a shigarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato farin ciki iri biyu farin cikin alkawari aka yi maka alkawari za ka yi farin ciki sannan aka cika alkawari nan ma za ka yi farin ciki saboda haka sai aka kawo alkawari da farko dan ya zama farin ciki ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai aka biyo kuma da cika alkawari dan ya samu farin ciki akan farin ciki falan walli annaka qiblatan tarzaha lalle tabbaci haƙiƙa za mu fuskantar da kai zuwa ga alƙiblar da kai yadda da ita sai ka fa walli wajhaka za ka fuskantar da fuskar ka annabi sallallahu alaihi wasallama yana son ya fuskanci wato yayi matukar son ya fuskanci Ka'aba da yayi sallah duk da cewa kamar yadda muka ce lokacin yana Makka ga Ka'aba kusa da shi amma baitul maqdis yake kallo yana sallah to waɗanne dalilai ne suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka sha'awa da barbari na cewa Allah ya fuskantar da shi zuwa ga Ka'aba maimakon kallon baitul maqdis malamai sun faɗi abubuwa guda uku wasu suka ce saboda irin burin da yahudawa suka riƙa yi masa shi da musulmi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai bai ba gane addininsa ba sai da ya zo yana bin nasu sai da ya riƙa fuskantar inda suke fuskanta sannan ya fahimci addininsa wasu suka ce a'a saboda ya dace da alƙiblar wato annabi ibrahim alaihi salam ya zamana da shi da annabi ibrahim sun kalli alƙibla ɗaya wasu suka ce saboda ya ainihin jawo wato hankalin larabawa ya samu haɗin kansu saboda yadda larabawa suke girmama Ka'aba suke santa idan ya kasance yana kallon Ka'aba to za su fi matsowa kusa da shi za su fi yarda da abin da ya zo da shi saboda wasu daga cikinsu ma har sun fara sukan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai cewa gashi yana da awar cewa ya zo da abin da annabi ibrahim alaihi salam ya zo da shi na tauhidi ya zo da addini irin addinin annabi ibrahim amma ya saba wa alƙiblarsa ya zo yana kallon alƙiblar yahudawa sai ya zama suna wato farfaganda da wannan magana to annabi sallallahu alaihi wasallama ya so a canza masa alƙibla saboda wannan sannan Allah subhanahu wataala ya faɗa kalmar tarbaha wacce kai yarda da ita saboda yadda anan tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkata zuwa ga alƙibla wato ya karkata zuwa ga Ka'aba ta zama masa alƙibla saboda kyakkyawan nufin alkhairi da yake da shi a zuciyarsa saboda Ka'aba ita ce ɗakin Allah da yafi cancanta da zama da tana nuna kadaita Allah subhanahu wataala don ita ce aka gina akan tauhidi saboda haka ita ce tafi cancanta a fuskanta sama da Baitul Maqdis kuma sannan fuskantar Ka'aba shi zai nuna cewa wannan addinin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi yana cin gashin kansa yana cin gashin kansa ba shine addinin da Ahlul Kitabi suke kai a lokacin ba to shi yasa sai aka yi amfani da kalmar rida ba ya amfani da kalmar mahabba ba ko kuma kalmar hawa tahwaha ba a ce tahwaha ko tuhibbuha ba saboda rida din ta fi nuna cewa wani abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji a ranta bayan dogon tunani ba wani abu ne kawai na sha'awa na kauna kawai ya zo masa zuciya ba tare da hango wacce maslaha take ciki ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa maslahar kallon Baitul Maqdis ta zo ƙarshe yanzu maslahar da take shine a kalli Ka'aba ayi sallah nan maslahar take saboda haka akwai wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hararowa na alkhairi shi yasa yayi sha'awa Allah subhanahu wataala ya canza masa alƙibla zuwa Ka'aba saboda haka wannan wata sha'awa ce wani kauna ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji a zuciyarsa da yarda ya ji a zuciyarsa wacce ya gina ta ne akan san alkhairi akan maslaha ba wai kawai tsabar sha'awa kuma anan fadar Allah subhanahu wataala da yace falan walli annaka qiblatan tardaha to lalle tabbas haqiqa ko wallahi tabbas haqiqa zamu juyar da kai zuwa ga alqiblar da kai yarda da ita wannan yana nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah yana girman mukaminsa da girman fadalarsa ta yadda Allah subhanahu wataala yakan biya masa buƙatunsa ba tare da jinkiri ba da zarar ya nuna ga abin da yake sha'awa ga abin da yake so nan da nan Ubangiji subhanahu wataala yakan biya masa wannan buƙata shi falal walli annaka qiblatan tabaha shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawa na ga dai Ubangijin nan naka yana gaggawa cikin abin da kake so wato yana biya maka buƙata ba tare da jinkiri ba ba tare da bata lokaci ba lokacin da al-wahiba Qawlatu bintu Hakim ta zo ta ba da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai aure ta annabi bai aure ta ba Allah subhanahu wataala har Aisha take cewa ita tana mamaki a ce wai bace ta zo ta ce wai ta ba wa mutum to kai ka san ne dalilin da ta fita da haka ki abun kunya ne bace ki zo ki ce wai kin kawo kanki kin ki abu to shi ne sai Allah subhanahu wataala ya saukar da fadar sa turje man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha'u da wannan aya ta sauka sai aya tana cewa malamai sun mata fassara daban-daban ko dai matan ka waɗanda ka ga dama ka haɗa su gurur kai musu rabon kwana sauran kuma kawai ka basu haka ko kuma a'a ka riƙe wacce kake za ka iya zama da ita wacce za ka iya sallame ta ko kuma matar da ta zo tana son kada aure in kana so ka aure ta duk dai ayoyin malamai sun masu wannan fassara to shi ne da wannan aya ta sauka shi take cewa ina ga dai Allah da abin da kake so shi yake maka to shi ne Allah subhanahu wataala yake falan walli annaka qiblatan tardaha za mu fuskantar da kai alqiblar da kake so wacce kai da ita ita za mu maka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram za ka fuskantar da fuskarka nahiyar masallacin nan mai alfarma shi ne ka fuskantar da fuskarka jihatul ka'aba nahiyar ka'aba al-haram yana nufin wanda aka tsare wato mai tsaro al-mamnu shine al-haram wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga wato dukkan wasu azzalimai yan ta'adda ubangiji subhanahu wataala ya tsare wannan masallaci tun gabanin zuwan musulunci awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim ke ba ku ga yadda muka sanya wannan guri ya zama guri ne mai hurumi mai aminci ba yayin da ake sace mutane ana daddauke su ko ta hanyar kisa ko wani abu kamar da wannan ko a sace mutum a gefan garuruwan da su gefa da su saboda ka wannan tsaro da Allah subhanahu wataala ya sa ba wannan gari shi yasa ake kira shi al-haram al-haram bi ma'ana al-mamnu' an tsare shi tsarewa ta alfarma tsarewa ta daraja tsarewa ta girmamawa saboda ka wannan al-wasf din wannan sifa ta al-haram tun al-jahiliya larabawa suna ta al-balad al-haram sun san wannan sifa ta al-balad al-haram saboda sun ga yadda shi yasa Allah ai yayi musu wannan yayi musu wannan wato wannan gorin cewa ba gashi yanzu ku garuruwan da ke gefen ku ba kullum suna cikin tashin hankali ku kuma Allah ya ba ku kwanciyar hankali wannan ba zai sa ku bauta wa Allah shi kadai ba saboda ka kalmar al-haram al-balad al-haram sananniya ce tun kafin zuwan musulunci wannan wasfin sananne ne Allah subhanahu wataala ya sifanta wannan daki da al-muharram inda baitika al-muharram ni askantu min zurriyati biwalid inda baitika ghayr dhi zar'in inda baitika al-muharram kaga kalmar muharram ita ma tana nufin al-mu'azzam wato na ajiye zurriyata a wannan kwazazzabu wajen dakin nan naka mai alfarma wato dakin nan naka mai girma mai daraja ana kiransa al-haram ana kiransa al-muharram ana kiransa al-haram aw lam yumakkin lahum haraman aminan saboda ka sifanta ka'aba bil bait al-haram ko haram makka a ce da shi al-haram wannan awsaf ne qadima tun da ban can akwai wadannan sifofin amma al-masjid al-haram wannan al-qur'ani ne zo da shi laraba ba san al-masjid al-haram saboda me saboda laraba ba san wata sallah za ta sujud ba ba ta wata sallah da ake sujjada kalmar al-masjid kuma ya kunshi ma'anar sujjada saboda ka ba su san wannan sunan ba sai da musulunci ya zo sai da alqur'ani ya sauka saboda haka aka kirawo shi al-masjid al-haram sunaye na musulunci wanda ya zo bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan aya ta sauka to daga lokacin suka ji wannan sunan na al-masjid al-haram allati wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra a duk inda kuke ku mu'minai a ko ina kuke a duniya to ku fuskanto da fuskokin ku yayin sallah ku fuskantar da fuskokin ku nahiyar wannan masallaci mai alfarma wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala da a fuskanci alqibla a ko ina mutum yake a duniya gabashin duniya ko yammacin ta ko kudu ko arewa wannan babu abin da aka yi istisna'i sai nafila ita nafila a yayin halin tafiya ba a halin zaman gida ba a halin zaman gida kana zaune za ka fuskanci alqibla ne za ka yi nafila ba za ka canza ba amma a halin tafiya kana kan abin hawanka to mutum yana iya fuskantar ko ina yayin sallah in ya kalli gabas yayi kabbara harama to shikenan sai yayi sallah duk inda fuskarsa ta fuskanta gabas ko kudu ko arewa amma zuciyarsa ya zama tana fuskantar alqibla zama na alqibla ce a zuciyarsa ka'aba ce a zuciyarsa gangan jikinsa ce zaka rabu da ka'aba wannan ya halatta a hali na sallan nafila ko kuma a halin da fada ko yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ya rikici halin musayafa to a wannan lokaci shi ma a kowane hali mutum zai yi sallah in khiftum farijalan aw ruhbana kan abun hawa a ƙasa shi kike ku yi sallah haka nan lokacin da mutum ya jahilci ina alqibla take ya zo garin da ba bai san alqibla ba kuma ba wanda zai tambaya ko yana tsammanin in ya tambaye su ba su gaya masa ba saboda ba musulmi bane ba sallah suke ba to zai yi ijtihadi zai ya iya kokarinsa ya dan yi leke-lekensa ya dan yi kama-kamansa kamar yanzu da yake ana da abin wani abin kamfani ne ke kira to ya yi dan amfani da shi in yana da shi baya da shi ya leke-lekensa ya ga me zai kafa hujja da shi ya ce to duk inda zuciyar shi ta riya masa ko ta kwanta cewa nan da alqibla to sai ya sallah mun fada a baya cewa koda su su da yawa ne ko su uku su hudu to shi ijtihadi kowa iya baki kokarin sa in ya zama ra'ayin sa ya canza wani yace nan ne wani yace nan wani nan wani nan kowa ya tashi sallar kada wani yace zai saki abinda zuciya ce ta fi gamsuwa da shi na dan uwansa shi kenan sai a yi sallah kowa ya ba dan uwansa baya to wannan shine wasu insa a lokacin ai ba yadda zai yi sai wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fattaqullaha mastata'tum banda wannan ai abinda zai iya yi kenan to idan ya aka abin nan bayan an gama sallah kuma sai aka gano cewa ashe ga inda al'ummar take fadan sai ga wani dan kunsu biya su kace ai zuma kai sallah ba musa al'ummar kace ai nan ne sai aka cewa kudi ɗaya ne kawai kallon al'ummar sauran kowa bai kalle ta ba to wannan wasu malamai suna cewa idan da lokaci sai su saki kawai Imam Malik yana gani in akwai lokaci yana cewa shi ma ba wajabtawa yake ba yana ganin cewa saboda ka samu cikakkiyar falalar sai ka saki amma dai rajibi magana mafi rinjaye ba sai ka saki ba wannan da kai ta farko ta yi an tashi sallah ta gaba ne sai kuma a dawo a kalli al-qibla to wannan fuskantarwar da Allah subhanahu wataala ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi na sukan li al-qibla su fuskanci al-qibla su bar al-qibla ya mudawa wannan yana nuna cewa wajibi ne dole ne wannan al'umma ya kasance tana cin gashin kanta tana cin gashin kanta kar ta zama al'umma ce yar amshin shata ta zama tana cin gashin kanta akan abin da ya shafi aqida da wannan aqidar su ba aqida ce irin ta waɗanda suka gabace su ba sakilayi ba aqida ta yahuda ba aqida ta nasara haka nan a cikin halin ibada nan ma su zama suna cin gashin kansu shi yasa Allah subhanahu wataala yace su kyale abin al-qiblar ahli kitab su dawo su kalli abin zama suna cin gashin kansu haka nan a dabi'u a halayya ya zama suna cin gashin kansu wannan shine abin da ake so al'ummar musulmi ta kasance kuma wannan wani misali ne ubangiji subhanahu wataala ya fara dora al'ummar musulmi tun da farko a kai su fahimci cewa wannan addini ba addini ne da ya zo ya kwaikwayi wasu addinai da suke doron kasa ba a lokacin addinan da hannun dan adam ya lalata tunanin dan adam ya lalata su san zuciyar dan adam ya lalata su musulunci ya zo ya kafu a matsayin addini mai cin gashin kansa baya duba me suwa da suka yi mu dan me ba za mu yi ba shi yasa addinin musulunci bai yarda da tashabbuhi ka ɗauki wata ɗabi'a ta wasu masu addinai ka maida ta ɗabi'ar ka ba a matsayinka na musulmi ya kamata duk inda aka ganka ana ganin ka an ga musulmi kada a ganka a ci ai na da ta arni sai da ga za mu yi sallah to wallahi sai da za a yi sallah sai na ga ashe da ko to kaga akwai matsala saboda wataƙila ya gan shi abinda duk arnan suke yana yi a ɗabi'ance wataƙila a shigarsa babu bambanci ya bar irin ya sa wani ɗan kunni ya sa wata sarƙa a wuyansa ya yi wani ashiki ya saka wasu kaya ba kin gani son ka gan shi zai ɗauka wani a cikin arnan ba shi to da aka yi kiran sallah sai gan shi wani za a yi sallah ne to ina mamaki na ɗauka to ba haka ake so ba fati yanzu kana da tabayyun da an ganka an ga ka an ga musulmi shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ta shabbaha bi qawmin fa huwa minhum kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awlada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa qudtum kalladhi qalu ulaika hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar yace kalladhina min qabli ana maganar munafikai daga ayar da ta gabace ta wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqat Allah ce kamar su aikin su ko ɗabi'a su ko halin su kamar halin waɗanda suka gabace su wato sun dauki ɗabi'a irin ta su sun dauki halayya irin ta su kalladhina min qabli kan waɗanda suka gabace su sun kasance ashadda minhum quwwa in karfin jiki ne da ginin jiki da dirin jiki ya fi sun fi su wa akthara amwalan wa awlada sun fi su yawan dukiya tarin dukiya sun fi su yawan yaya fastamta'u bi khalaqihim amma su suka ji suka sake suka yi ta jin dadi suka yi ta rakashewa cikin wato kasan da Allah ya ba su na duniya kawai wato suka manta da wani abu addini kawai abinda suke sha'awa na duniya tunda Allah ya ba su karfi ya ba su dukiya ya ba su yaya to kawai bara su ta more rayuwar duniya kawai shine fastamta'u bi khalaq fastamta'tu bi khalaq kuma kuka rika irin wannan tabara da irin wannan holewa da bajewa kamar yadda suke fastamta'tum bi khalaq kuma fastamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kal ladhi qadu kuka rika kutsawa cikin wasu aqidu da cikin wasu maganganu waɗanda ba a sa ku ba ba umarce ku da su ba irin yadda suka yi to kaga waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke bata kowane addini aqida mara kyau wato aiki da ya saba wa aqida ta gaskiya ko kuma wato bin sha'awa-sha'awan duniya ko da kuwa ana da kyakkyawar aqida ko da mutum yana da kyakkyawar aqida amma ya zama na kawai me yake zuciye shi take so kawai zai yi aqidar tashi mai kyau ce amma a aikace babu alamar cewa aqidar tana nan ko kuma aqidar ta gurbace in aqidar ta gurbace ko aikin ma dole zai gurbace to waɗannan abubuwa guda biyu na farko shine fastamta'tu bi khalaqi kama istamta'a alladhina fastamta'u bi khalaqi wastamta'tu bi khalaqikum wala al-istimta'u bil khalaq shine shahawati shine bin sha'awa bin duniya sannan wa qultum kal ladhi qadu shine bin shubuhat shiga cikin shubuhat waɗannan abubuwa guda biyu da mun suke lalata addini waɗannan abubuwa guda biyu tun yabi ko dai yabi a kidu mara sa kyau ya rike wasu bid'o'i a addini ko kuma a bai shiga cikin wasu abubuwa da suke bata aqida ba amma kuma san zuciya ba ruwan shi da ya tantance abin da yake haram da halal kawai duk abin da yake so ya ji dadi da shi zai ji dadi da shi to shi yasa Allah sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu shi ya halaka waɗancan Allah ce ulaika alladhina hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun shi ya halaka su don haka duk wanda zai bi irin wannan hanyar shi ba abin da zai same shi kenan don haka samun salama ga dan adam shine ya kasance aqidarsa ta gyaru sannan aikinsa kuma ya tafi akan aqida mai kyau menene aiki ya tafi akan aqida mai kyau shine ya kasance aikinsa ya yi shi bisa doron wato waccan aqida kada shubuha su lalata masa aqida kada sha'awa kuma su lalata masa aiki shi yasa wani da yake yaban Imam Ahmad Ibn Hanbal kamar yadda Ibn Jawzi ya kawo a cikin manaqib na Imam Ahmad Ibn Hanbal shi rahimallahu al-Imam Ibn Ahmad ma asbarahu 'ala ad-dunya wa ma ashbahahu bil madi shi atatuhu al-bid'u fa nafaha wa atahu wa atatuhu ad-dunya fa abaha yace Allah ya ji kan Imam Ahmad yace ma asbarahu 'ala ad-dunya wa ya kai shi hakuri da juriya da guje da gujewa duniya wato duniya ba ta ruɗe shi ba ce wa ma ashbahahu bil madi wa ya fi shi kwatanta ko kama da waɗanda suka gabata mutane ke su sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya fi shi kwatanta irin rayuwarsu yace atadkhul bid'u fa nafaha bid'u izun duta tana so yin runguma yace ba zai ji ba ya fatattake su ce wa atadkhu dunya fa abaha duniya ta zo mu ta zo masa ya kita to wannan shine abin da yake sa mutum ya samu shugabanci ya samu imama a addini da Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina da ma sabaru wa kanu bi ayatina muka sanya wasu shugabanni daga cikin su yahduna bi amrina da umarnin mu suke aiki duk abin da za su yi to da umarnin mu suke yi sai Allah ce lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka sanci masu yaqini da ayoyi saboda bi sabri tutraku shubuhat wa bil yaqini tunfa'u shubuhat bisabri tukraku shahawa zaka yi hakuri shine zai saka bar shahawa abinda ranka yake so ba lalle ya zama gaskiya ba to bashi ba lalle ya zama halal ba to bashi haka ne in kana da yaqini to wani abu na bid'a ba zai girbi zaka ba dan Allah subhanahu wataala ya fara tun daga farkon tasowar musulunci a fara ginawa al'ummar farko tarbiya akan cewa addinin musulunci addini ne mai cin gashin kansa ba ruwan shi da cewa ai masu addini kaza ma sun yi kaza ya ra'ayi kamar mu a ce ba mu ba a yan kwanakin na irin wannan hujjar kana jin ana ta fadarta to waɗancan ma gashi sun yi abin nan annabi Isa mu kuma ba za mu yi na annabi Muhammadu ba to kaga ba an sauka daga wannan an sauka daga wannan tuba ne an sauka daga wannan aqida wanda karkin a farko musulunci wanda a farko farkon musulunci ne bayan hijira kamar da muka faɗa da shi da wata goma sha nawa sha shida ko sha bakwai Allah ya saukar da wannan ayoyi Allah ya raba abinda musulmi cewa su bar alqibla alkitab su zo su kalli ka'aba kowa ya tashi cewa innal ladina utul kitaba lalle wadanda aka ba su littafi da ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim lalle tabbas suna sanar da cewa wannan ne gaskiya daga ubangiji utul kitab su malami suka ce su ne yahudu da nasara ibnu ashur yake cewa ayar tana nuna cewa su ne malaman yahudu da nasara domin Allah subhanahu wataala ya sifanta su da cewa an ba su littafi kaga kenan masu ilimin kenan a cikin su kuma dama ai su ne suke karantawa suke ga abin da littafin ya kunsa sai sun ga dama su faɗa wa mabiyansu in ba su faɗa wa mabiyansu ba mabiyansu za su zauna cikin jahilci ne wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani za su zauna cikin jahilci ne ba da tatsuniyoyi ba abin da suka sani to haka shi yana ganin wannan alladhina utul kitaba illa alladhina utul kitaba anan ana nufin malaman yahudu da nasara waɗanda suka fito suke zuga mabiyansu cewa yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bar alqibla zai ba wani alqibla ta baitul maqdis da yana kallon ka'aba dan addinin nasa ma wata ne yau ya ce kaza gobe kuma ya canza mabiyansa zuwa kaza Allah ya ce su masu wannan surutai masu wannan suka lalle sun san cewa Allah subhanahu wataala zai fuskantar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga wannan alqibla saboda sun karanta alqibla sun ga sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ga sifofin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ga abinda Allah subhanahu wataala zai kebance wannan annabi da shi na cikakkiyar shari'a mai girman gaske sai dai ahlul kitabi suna koya wannan ilimin da suka sani saboda tsabar hasana tsabar kafirci da taurin kai duba Allah subhanahu wataala sai ya karfafa wannan maganar ilimin nasu da abubuwan karfafawa guda biyu wa inna din nan kusa littaukici to rike sanin da san larabta sai inna littaukici sanan la ita ma ta karfafawa in wa inna allazina utul kitab la ya'lamuna kaga abubuwa guda biyu aka karfafa magana haqiqa ko lalle wadanda aka ba su littafi haqiqa sun san kaga an karfafa magana da abubuwa dan me domin abinda za ka iya tunani musamman musulmi da ake su dauka cewa ko saboda suna ganin kamar kallon ka'abar ba gaskiya ba ne shi yasa suka rika inkari ai kaga mutumin da zai inkarin abinda ba gaskiya ba ko yake fahimtar ba gaskiya ba ai ba za ka dauke shi da wani wato ba za ka yi masa wani kallo ba sabanin mutumin da ya san gaskiya ka faɗa amma kuma yake maka wato yake suka gaskiya to dan kada su dauki cewa ahlul kitab da suke sukan annabi sallallahu alaihi wasallam suna suka ne bisa karatun da suka yi wato suna bin abin da suka karanta ne a'a Allah ya karfafa magana yace sam ba haka bane sun san cewa gaskiya ne sun san wannan gaskiya ne kawai dai abin da yasa za su yi haka dan su koya wannan gaskiyar kada mabiyansu su san da ita sai ya a littafin su aka rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai canza alqibla daga baitul maqdis ya koma ka'aba a dai littafin su babu wannan abu a rubuce shine malamai suka ce ko babu a rubuce ai a cikin littafin su sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne annabin Allah ne kuma duk abin da zai fada Allah ne zai fada masa ya fada saka tunda ya fada haka ubarnin Allah ne saboda sun san cewa annabin Allah ne to gaskiya ne kun da har sun yadda annabin Allah ne kaga ashe tunda haka ne sun san abin da duk zai fada Allah ne ya fada ko da karanta littafin su ba amma ai sun karanta cewa shi annabin Allah ne ko kuma sun karanta a cikin littafin su cewa ana iya kawo hukunci a canza shi ashe dan an canza hukuncin kallon alƙibla daga baitul maqdis ya koma Ka'aba ba abin a yi ta yaba da shi bane ko a suka musulmi da wannan a ce suna tsalle-tsalle yau su kalli nan gobe su kalli can ba abin a yi suka bane saboda me saboda akwai nas akwai shaka hukunci zuwa ga wannan don haka sun san wannan zai yiwu a cikin musulunci amma sai suke koyewa to kamar Allah subhanahu wataala da yake gaya mu ne cewa lalle waɗanda aka ba su littafi hakika sun san cewa wannan gaskiya ne daga Ubangiji Allah yana gaya musu haka ne don su san cewa waɗannan mutane bisa kuskure suke kada ku damu da irin inkarin da suke muku da irin sukan da suke muku da bijirewa da suke muku domin abin da zai bakanta wa mutum ya rika jin damuwa ya ga wani cewa yana masa inkari yana sukan abin da yake kai wanda wataƙila akwai wata shubha mai ƙarfi da ta sa yake inkari da ta sa yake sukan wataƙila kuma shi mai sukan ya kasance ko shi ne mai gaskiya wanda zai sa kaɗan damuwa to kuwa ai akwai shubha mai ƙarfi akwai wani dalili wani ɓarƙashin dalili da yake ɗan jujjuyawa a hannunsa a bakinsa to ko ta yiwu yana da gaskiya ila wannan yasa ya saka damu to amma yayin da ka tabbata cewa kai ne akan gaskiya ka tabbata cewa shi akan ƙarya yake ka tabbata cewa kawai tsaba taurin kai ne ya san gaskiya kawai ya bijire mata ya take mata to kaga wannan ba za ka damu ba ba kamar a ce kana tunanin ko wata kila akwai ƙanshin gaskiya a cikin magana an gane saboda ko hikima ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa mu'minai cewa sun san gaskiya suke sun san gaskiya kuke kai abinda da kuke gaskiya ne kawai dai sun koyi gaskiya ne wannan zai sa mu'minai su kawar da kai duk abinda za su faɗa su san cewa abinda suka faɗa tsaba san zuciya ce kawai da taurin kai wato wallahu bi ghafilin amma ya'malun kuma Allah ba rafkane yake ba rafkananne bane game da abinda suke aikata ba wato wannan akwai murazanarwa da tsoratarwa da alkawarin narko da su waɗannan yahudawa waɗanda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abinda suke yi kuma da sannu za su ga sakamakon abinda suke yi don Allah ba gafalalle ba ne yana sane bai taɓa gafala da wani aikin su ba don ya san abinda yake cikin zukatansu tun kafin ma su aikata a kira'ar ibnu amir da hamza da kisa'i wallahu bi zafil amma ta'malu sai zama khitab din lilmu'minin da ya khitab wato Allah subhanahu wa ta'ala bai gafala ba bai zama gafalalle game da abin da kuke aikata wa ku mu'minai na bin umarninsa da kuke yi da ainihin yi masa da'a da kuke yi cikin abin da ya lizumta muku ya dora muku na farilla da imanin ku da kuka yi da shi na ku yi sallah a karan farko kuna fuskantar baitul maqdis sannan kuma da ya canza muku zuwa ga Ka'aba kuka dawo kuna fuskantar ɗakin Allah mai alfarma ubangiji subhanahu wataala ba rafkane yake game da barin waɗannan ba Allah subhanahu wataala yana lissafa ayyukanku kuma yana raina aje muku su kuma zai muku kyakkyawan sakamako a kai zai saka muku da mafi falala mafi tsadar abin da kuka aikata wannan ayoyin suna nuna wajabcin fuskantar alƙibla a lokacin da mutum yake sallah wajibi fuskanci alƙibla kuma a cikin wannan akwai hikima babba domin maksudin ibada shine mutum ya kaskantar da zuciyarsa ya halarto da Ubangiji subhanahu wataala lokacin da yake cikin ibada fuskantar wani guri guda ɗaya wanda duk sanda zai yi ibada nan zai fuskanta to zai sa masa halarto da wannan ibadar a cikin zuciya ta ƙarfi saboda ya san duk wani yanayi da yake ciki in ya tashi yin ibada sai ya canza sai ya koma wannan yanayi saboda haka zai fi jin yana bujuro da Ubangiji subhanahu wataala a cikin zuciyarsa, yana jin yana fuskantar Ubangijinsa. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rabba, saboda zai shiga da'irar ihsani, idan ya kasance ibada sai da yi tare da halartu da Ubangiji ko da yaushe. An ta'budu Allaha ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. To babu wani abu da Allah ya halitta wanda ya cancanci a yi amfani da shi wajen a sa bawa ya riƙa bujuro da girman mahalicci da kaɗaitarsa a cikin zuciya kamar Ka'aba. Saboda me? Saboda ita ce ɗakin da Allah subhanahu wataala ya gina don ya nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wataala, don a bauta masa shi kadai, ya nuna tsarkake Ubangiji subhanahu wataala, ya nuna siffantarsa da sifofi na kamala. Saboda haka a Ka'aba babu wani abin da zai nuna maka wani ake bautawa ba Allah, babu wannan. Annabi Ibrahim alayhi salam ya gina shi, ya gina shi kuma don Allah, don bautar Allah subhanahu wataala. Saboda haka ba a kira shi da sunan ɗakin Ibrahim ba, ko a kira shi da sunan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce Ka'abatu Muhammad ko Ka'abatu Makka ko Ka'abatu al-Arab ko Ka'abatu al-Muslimina tafi baitullah, baitullah. Saboda haka kana sallah kana jin cewa Allah kake ba, Allah kake ba, ba za ka kawo wani ba wani abu ba Allah. Kaga shi ya fi cancanta, inda haka ne zamanin shi ne zai zama wato alama wacce take nuna kadaitakar Allah subhanahu wataala wajen bauta. Allah ya ce wala in
ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u fi dalatak wa ma anta bi tabi'in fi dalatahum wa ma تابعٌ قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
الله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية هما والله inda za ka zo ma waɗanda suka aka ba su littafi da kowace irin aya ce, kowane irin dalili ne, kowace irin hujja, ma tabi'u qiblatahum, ba za su taɓa bin qiblanka ba. Wa ma anta bi tabi'in qiblatahum, kai ma kuma ba ka zamo mai bin alƙiblarsu ba. Wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'd, kuma sashinsu bai zamo mai bin alƙiblar sashi ba. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kuma wallahi in har ka bi soye-soyen zukatansu, ba'di ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da ya zo maka na ilimi, innaka idhan, lalle kai in har haka ta faru, lamina zalimina, tabbas kana cikin azzalimai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance saboda kamalar kwaɗayin da yake da shi, ne ga cewa mutanensa sun shirya, yana yin iyayensa ya ga ya yi musu nasiha, ya bi su da lalama don ya ga cewa sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yakan yi baƙin ciki, ransa ya ɓace, ya ga cewa sun bijire wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. To amma waɗanda suke kafirai kullum cikin tsaurin kai da taurin kai da taurarewa suke da zirjiya, da yi wa manzannin Allah girman kai da ƙin gaskiya da gangan, tare da sun san gaskiya ce, daga cikinsu akwai Yahudu, akwai Nasara, Ahlul Kitab, waɗanda suka kafircewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da suna da ilimin yaƙini na cewa Annabi gaskiya ne, amma suka kafirce masa saboda hasada, ba wai jahilci ne suka kafirce masa ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala a nan yake lallashin Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wala in ataita alladhina utul kitaba, kuma wallahi inda za ka zoma waɗanda aka ba su littafi, bi kulli ayatin, da kowace irin hujja, kowane irin dalili wanda zai bayyana gaskiyar maganar da kake gaya musu, ya bayyana gaskiyar abin da kake kiransu zuwa gare shi, ma tabi'u qiblatahum, kowane irin dalili ka zo musu da shi, kowace irin hujja ka kawo musu, to ba za su bi alƙiblarka ba, domin bin alƙiblarka ai bin ka ne, ko kuma abin da ba za su yi ba. Da maganar da ake yi dai shine maganar alƙibla, wato anan Allah subhanahu wataala bai ce mattaba'uka ba sai ce ma tabi'u qiblatan saboda ai in suka bi alqiblar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun bi annabi da maganar ai alqiblar ake anan ne suka nuna girman kansu da taurin kansu da taurare wasu da ainihin take gaskiya da danne ta bayan sun santa hujjoji da'iman suna amfanar wanda yake san gaskiya ne yake neman gaskiya al'amarin gaskiya ne ya rikirkitar da shi ya kasa gane ina ce ina ne gaskiyar menene gaskiyar to wannan aka kawo masa hujjoji bayyanannu aka kawo masa hujjoji kwarara to wannan sai ya miƙa wuya sai kaga ya tafi abin da yake kai ya bi gaskiya saboda daman can neman ta yake ido rufe daman can al'amarin ne bai gane ba wani abu ne ya rufe masa zuciya na shubha yayin da hujja ta bayyana sai ya saki ya kama hujja amma wanda shi ya san gaskiyar ya san dalilin ya san inda gaskiyar take amma yake bin ta to wannan bai wacce dabara za ta yi masa haka da wata dabara daman dabarar za ka ita ce wannan ka faɗi dai hujjar ita ce dabararka ka kawar masa da shubhar ita ce dabararka to shi ba ya da shubhar ai yana da tabbas abinda kake faɗa masa gaskiya ne innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayati hatta yarawu al'azab al'alim Allah ce wanda kalmar ubangijinka ta halaka ta tabewa ta azaba ta riga ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba ko da za ka zo musu da dukkanin wata hujja za ka zo musu da aya madiya wacce za su taba da ido su gani su ga ɓaro-ɓaro abinda suke yi suke so su abin nan su gani na hujjoji to za su faɗi wani abu kuma walau fatahna alaihim baban min as-sama' fa dhallu fihi ya'rudun da kalu innama sukirat absaruhum da za a buɗe kofar sama yadda suke cewa a buɗe musu sama su zuba su ga sun taka sun tafi a buɗe musu ga suna takawa annabi ya ce to ku taka za ku iya hawa su hau su ce kai ai fa'ida aka yi mana ƙarya ne to shine Allah ya ce sai dai waɗannan sai sun rada suka ga azaba kuma ƙoro-ƙoro to a lokacin ne kuma za su ce sun yi imani a lokacin kuma imanin ba zai amfane su ba kuma Allah ya nuna cewa waɗannan su ma a junansu saɓani suke a junansu su ma saɓani suke sashensu ba abin sashen alƙibrar sashi saboda haka in har suna saɓani a junansu sun ƙi yadda a junansu sun kasa samun haɗin kai to ya za a yi su zo su bi ka kai da ma baka cikinsu saboda haka waɗannan maƙiya ne masu hassada ne za ka kada ka damu da su wannan aya a cikinta akwai rallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kwantar mata da hankali cewa waɗannan mutane hujja ba za ta yi musu tasiri ba za su dawo kan gaskiya ba dukkan wata wato wata hujja da za ka ba gaya musu in duk hujjar duniya za ka gaya musu ba za su yadda ba ballantana ka ba su hujja ɗaya ko biyu saboda me saboda ba shubha ba ce ta hana su bin gaskiya ba wani abu ne ya hana su bin gaskiya da shubha ce sai su auna hujja da shubhar da take wajensu su iya gane cewa wannan shubha ce ba hujja ba ce su watsar da ita to ba wannan ba ne illa iyaka ne kawai taurin kai ne da inadi tare da cewa sun san abin da suke kai ba komai ba ne saboda haka wanda yake da irin wannan ɗabi'a to hujja ba za ta amfane shi ba Allah ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ba da bin alqiblat su bane kuma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd sashi su ba da bin alqiblat sashi bane wa la yattaba'ta ahwa'ahum kuma lalle tabbas idan har ka bi soyayyen zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al'ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi malaka min Allahi min wali min ba'di ma ja'aka min al'ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin bayan abin da yazo maka na ilimi ka bi abin da suke kai na soyayyen zuciya to lalle kai in har haka ta faru kana daga cikin azzalibai za mu tsaya a nan insha Allah ba karatu na gaba za mu ci gaba abinda muka yi na daidai ubangiji ya babu ladan sa abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh